نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوات رمضان هجرة دبودة لليهدو أربعين دشدة شاشد قوات قوكو دبودة عشرين دبير منا نندي أجن سورة البقرة آية تدريبيو دا ستين دبيو مغانا دي أكاين جمفاكي دا تشيال دا دوكيا دومن بنكاس الدين الله da kuma bunƙasa bayin Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
آية تجبات الله تعالى يا بغى من مسالي دقتنشي dangane ga waɗanda suke ɗauko dukiyarsu su zo su yi amfani da ita su bayar da ita su ciyar da ita domin bunƙasa addinin Allah da kuma tallafawa da taimakawa da agazawa bayin Allah Allah ta'ala sai ya kwatanta mai ɗauko dukiyarsa ya bayar don ciyar da addinin Allah gaba da kaman manomi ne da ya ɗauko abin shukansa ya je ya shuka shi wannan yana jira alkiyama ta tashi domin Allah ya bashi lada ninkin baninkin na irin yadda ya bada dukiyarsa ya taimaki addinin Allah kamar yadda manomi yake jiran damuna ta faɗi yabanya ta yi kyau ta fitar da zangarniya kowace zangarniya aƙalla a samu ƙwaya 100 cikin 7 daga nan Allah ta'ala zai ninkawa wanda ya ga dama ninkin baninkin to da Allah ta'ala ba da wannan misali sai kuma yake gaya mana sharadin cin moriyar wannan dukiya da mutane suke bayarwa ba haka kawai zaka bada dukiyarka Allah ta'ala ya baka lada ba sai ka kiyaye abubuwa guda 6 wajen ba da dukiya kafin ta yi amfani na farko kada ka sa riya riya shine ka ciyar da wannan dukiya taka dan burgewa ko dan kayatarwa ko dan neman suna ko dan neman ayaba ko dan neman a gani ko dan a ce kafi kowa wannan ba shine manufarka ba ko da an gani din wannan ba dan shi kai ba sannan na biyu babu almannu abinda ake kira almannu ka bawa mutum kudi ko ka bashi wani taimako ko tallafi ko ma wani iri ne daga baya sai ka zo kana masa gori ba ni ne ma na bashi gida ba ba ni ne ma na sai masa mota ba wannan rigar da yake sa ma bandali ya isa ma ya sa riga irin wannan da ba dan ni ba ma da yanzu ka dinga kukkushe shi kana masa gori saboda ka tallabe shi ko ka taimake shi wannan shi ake kira mannu yana bata aiki sana abu na uku al'aza al'aza cutarwa bil qauli ko bil fi'li ka daka wa mutum tsawa ka buga wa mutum harara ka wato kyari mutum kai da Allah can jiya fa ka zo na baka yau ma ka sake dawa kai wani irin mutum ne da Allah da baka da godiya Allah ka dame ni da Allah kan ƙara ganin ka kofa gida wa amma sa'ila falatan har mai roƙo kada a buga masa tsawa akalla a ce Allah ya baka hakuri a yi gaba Allah ba da haƙuri ko ka ɗauki magana ka je kana gaya ma wani cewa ai wani da kuke gani wallahi damuna yake yi shi yasa kaza 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 na masa kaza na masa kaza na masa kaza in malami ne ka dinga masa gorin ka koyar da shi in dan kasuwa ne ka dinga masa gorin ka bashi jari in malami ne kai ko wani mai fasaha ko mutum mai dabara ka dinga tozarta shi kana muzanta shi kana kushe shi kana kaskanta shi bil qauli ko bil fi'li to wannan yana bata aikin da kai na hudu al israf idan zaka bada dukiyarka wajen aikin Allah to Allah bai yarda kai israfi ba wasu fassara israfi da cewa kashe dukiya ba ta hanyar da Allah yake so ba wasu ce israfi shine ka dauki dukiyar gaba ɗaya ka bayar kai kuma ka zo kai taguni wasu ce israfi shine ka dinga yin abu na bajinta irin watsa kuɗi din nan da likin kuɗi da sauransu shi yasa na gode wa hukuma da take kama masu lika kuɗin nan saboda wannan lika kuɗin da taka kuɗi da rawa akan kuɗi yanzu wasu garin ma da aka je su ba ma wai likawa ko takawa ba bikin kona kuɗi yake sai wannan ya cinna ma bandir ashana yace kai ma ka isa cinnawa bandir ɗaya ashana ku duba dan Allah rashin mutunci Allah ya muku arziki ku zo kuna rawa akai kuna takawa kuna likawa kuma abin har ya wuce haka ya zo ma an fara konawa to dan adam di yana irin wannan sannan ba a san al-iqtaru shine kwange da kauro da hannun jarirai da hannun yan dambe ka rike hannunka kai mako ka hada kowa ko ka ki bayar da abin da ya kamata wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ihwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura sanan ba san at-tabzir abdullahi dan abbas yace at-tabzir ko kabo ka kashe abumuna hanya ya zama tabzir sanan kuma neman kudin da za a bayar ta hanya haramu ka je kai wata mummunan ka bi wata mummunan hanya ka tara kudin da kake bayarwa wadannan abubuwan dariya ar-riya'u والمن والأذى والإسراف والإكتار والتبذير والحرام waɗannan sune abubuwan da mutum zai kiyaye in yana son Allah ya sanya ma abin da ya bayar albarka ya karba kuma ya ga sakamakon haka a lahira sannan ana son ka kiyaye abu hudu kuma domin abin ya albarka waɗancan shidan ba a son ka yi su ne waɗannan hudun kuma ana so ka yi su kowanne kuma akwai aya a kai na farko al-ikhlas ka yi wannan abun don Allah kawai ko da wani ya gani ya yaba maka ya ji daɗi ya ce ka kyauta amma ba don ya faɗa kai ba kai ka yi ne don Allah al-mutaba'atu ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ce a saka kuɗin a nan za a saka al-qiwamu sannan a sa komai tsakatsaki wa kana baina zalika qawama sannan alhalal a nemi kudin ta hanyar da ta dace To waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake son mutum kada ya yi su a lokacin da yake sarrafa dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko tallafawa bayin Allah. Waɗannan kuma su ne abubuwa guda hudu da ake son mutum ya yi su domin samun albarka a cikin wannan dukiya tasa da kuma karɓuwa daga gurin Allah. Sai Allah ta'ala ya yi ɗori a kan wannan domin ya gaya mana waɗanda za su ci moriyar dukiyarsu, allazina yunfiquna amwalahu, waɗanda suke ciyar da dukiyarsu. Wato saboda ƙarancin balaga na harshenmu na Hausa, ba mu samu wata kalma da za ta fassara nafaka ba kamar ciyarwa. Shi yasa kawai ake fassarawa da ciyarwar, amma ita kalmar nafaka faɗinta da yalwata ta shafi duk wani sarrafa kuɗi, bazlul mal fi wujuhil khair, ba da dukiya duk wata hanya ta alheri a saka dukiya, shi ake kira nafaka. To amma da yake ciyarwa kamar kalma ce common a Hausa wacce za a iya sata abubuwa da dama, shi yasa muke fassara da ciyarwa, ciyar da addinin Allah, ciyar da al'umma, ciyarwa. Ko masallaci ga gina sai a ce ya ciyar, rijiya kai a ce ka ciyar, in tufafi kawo mutum ka ce kaciyar, in ilimi ya bashi a ce kaciyar, saboda kalmar ciyarwar tana da ma'anan da za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin. Amwalahum, dukiyoyinsu, Allah ya jingina dukiyar zuwa gare su domin ya nuna su ne mamallakan wannan dukiya. Yana ashe mallaka haƙƙi ne na wanda yake da abu ya mallake shi, kuma a jingina shi zuwa gare shi a ce kuɗin wane ne. Wani Balarabe ya koro raƙuma sama da dubu, sai wani ya gani ya burge shi ya ce liman hazal mal, sai ya ce lillahi fi yadi, wannan dukiyar tawaye, ya ce ta Allah ce amma a hannuna. Kaga balaga kenan. Dukiya duka ja'alakum mustakhlifina fi, Allah ya sanya ku masu mayewa ne akan dukiyar nan, ba asalin dukiyar mallakar Allah ce, amma sai Allah ya raba ya ba wancan da yawa domin ya taimaka waɗanda ba su samu ba. Fi sabilillah guda biyu. Na farko fi sabilillah, ma'ana ka yi saboda Allah. Na biyu fi sabilillah, ka yi a kan abin da zai taimaki addinin Allah. Kenan idan mutum ya ba da dukiyarsa ba don taimakon addinin Allah ba, ba don kafa addinin Allah ba, ba don bunƙasa da yaɗa da kare addinin Allah ba, to wannan dukiya ta sa ba zai kuma ko da ya bayar da dukiyar don a bunƙasa addinin Allah, amma sai ya zama kuma a zuciyarsa ba dan Allah ye ba, to shi ma ba zai amfana ba. Kenan kalmar fi sabilillah tana magana akan niyyar mai dukiyar da kuma inda aka saka dukiyar. Kenan da mutum zai ɗauko dukiyarsa dan Allah ya bada ita a kafa bid'a ko a kafa shirka ko a kafa saban Allah, ba zai samu lada ba, duk da kuwa a zuciyarsa dan Allah ye, to amma aikin ba na Allah bane. To haka kuma da zai ɗauko dukiyarsa ya bayar a aikin Allah amma a zuciyarsa ba dan Allah ba, to nan ma ba zai samu lada ba. Kenan sai an samu abu biyu, sannan za a samu lada. A yi don Allah, kuma a sa ta a inda Allah iyadda yake so. To wuraren da Allah iyadda yake son su ne za mu bayani a gaba insha Allah. Thumma la yutbi'una, sannan ba sa biyar da ma anfaqu, bayan sun ciyar din kuma su biyar da mannan. A zo ana gori, ana yi wa mutumin da aka ba gori. Akwai waɗanda in sun baka abu, in suka fara maka gori, suka fara faɗa wa mutane, ai mu ne muka yi masa kaza, ai da ba dan kaza ba, ai waye kaza, sai ka ji ma izal judu lam yurzaq khalasan min al adha falal hamdu maksuban walal madu baqiya. Idan ka ba wa mutum kuɗi sannan baka kame bakinka daga yi masa gori ba, to kayi asara guda biyu. Na farko kuɗinka ba zai dawo ba, na biyu ko ba za ka samu lada a gurin Allah ba. Falal hamdu maksuban walal malu baqiya. kudi ba zai dawo ba, sannan kuma lada ba zai samu ba, in kawo mutum gori ko ka cutar da shi bayan ka bashi. Shi yasa wanda aka wa abu shi ake so ya faɗa ba wanda ya yi masa ba. Kai in kai alheri to ka manta kayi, kai kuma da aka yi maka alheri kar ka manta an maka, haka ake so. Wanda ya alheri ya manta yayi, wanda aka wa kai ya manta an masa. Don haka ko da yaushe sai ka ga wanda aka wan shi yake faɗa, wane ya min kaza, wane ya min kaza, to wannan daɗi ya ji kenan. Amma wanda kai waye shiru, kai kake faɗan ka masa, to wannan ba shi ake so ba. Ko da ku kawo mutum alheri shi ya manta, to kai ka san dan wanda kai shi ba zai manta ba, shine Allah ta'ala. Wala azan, haka nan babu cutarwa na shi wanda ya bada dukiyar ya dinga faɗan maganganu ko yayi wani aiki da zai cutar da wanda ya ba dukiyar ta hanyar gaya masa maganganu ko yi masa gori ko kushe shi ko abin da ya kama da haka. Waɗanda suka yi duki, suka yi wannan aikin na bada dukiyarsu a tafarkin Allah, kun ga Allah ya kirawo kafa addini da suna tafarkin Allah, kafa bayin Allah shi ma kuma Allah ya kira shi fi sabilillah. Yadda za ka gane haka, sai ka kalli rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da inda yake saka dukiyar da Allah ta'ala ya ce a bayar. Dukiyar da Allah ya ce a bayar kala-kala ce. Akwai ta wajibi, akwai ta mustahabi. In muka ɗauki ta wajibi dai, ta farko ita ce zakka. Mafi yawan ayoyin da suke magana suke yabon masu bada dukiyarsu, ko suke tir da waɗanda suka ƙi bada dukiyarsu, za ka ga mafi yawa akan zakka ne. To zakkan nan ai Allah ya faɗi waɗanda za a ba dangi takwas, ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan min Allah. Kaga Allah ya faɗi dangi takwas. A cikin dangi takwas ɗin nan, bakwai daga ciki duka taimakon mutane ne, duka gina mutane ne. A gina talaka, a gina fakiri, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ba laifi bane in ka fitar da zakkan miliyan dubu ka ɗauki mutum ɗaya ka bashi, ko ka fitar da zakkan miliyan ɗari ka ba mutum ɗaya. Ba wani abu bane, ya cancanta a bashi don ya fita daga layi ya koma irin layin. Kuma ka fitar da miliyan 50 zakka, ka sami mutum 50 kowa ka bashi miliyan ɗaya, ko ka fitar da zakka ka samu mutum 100 kowa ka bashi 500. 500 ai tana isa jari ko? Dan wani jarin ma ko 50 bai kai ba. Amma ga mutum yana rayuwa a kai, yana ci, yana biyan kuɗin haya, yana siyan magani, yana komai, amma jarinsa bai wuce na 50 ba. Amma Allah yana sa masa albarka, yana ɗan samun 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, har sai kaga ya biya haya, ya biya kuɗin magani, ya sayo ɗansa rago na suna da makamantansu. Saboda haka ana son a dinga bada zakka da kauri-kauri. Akwai wannan zai baka zakka sai ya yi ɓicincina ta ɓicin-ɓicin, in kai magana sai ce, ai malam mutanen da ya da yawa. A to ko suna da yawa ka isa ka wadata su? Iya waɗanda za ka ba ka ɓan ba su da ɗan kauri-kauri. Aƙalla dai kamar nawa? Kaji. Ɗan ba su da kauri. Ai 50,000 ma tana da ɗan kauri-kauri. Don a wani gurin, in ka ba mutum 50,000, ka ba shi kuɗi mai yawa. Kai wani ma in ka ba shi 10, ka ba shi kuɗi mai yawa. Amma in ka ba shi miliyan 1 ma, ba ka ba shi wani kuɗin arziki ba, saboda abinda yake buƙata ya fi miliyan 1. Ya dangana ga mutumin da gurin da yanayi da al'umman da kuma buƙatar da ake da ita. Shi yasa shari'a ba ta yanke nawa za a ba mutane ba. Duk abinda ka ji an faɗa na gwargwadon abinda za a bayar, ijtihadi ne daga malamai da ƙaddarawa wasu cewa dai a ba mutum abinda zai ɗan ji dai an taimake shi. Sannan gani a dukiya ta ganima, ita ma Allah sai da ya shigar da talakawa a cikinta. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ kunga anan ma sai da Allah ya shirar da yatama da masakini ya shigar da talakawa ya shigar da marayu ya shigar da matafiya da guzurin su ya yanke ya shigar da zulqurba da makamantan su kunga dukiya ce ta ganima wanda aka yaki aka samu ta amma Allah ta'ala bai bari a sarrafa ta aka kawai ba sai da yace a gutsarawa ko a debawwa ko a dauki wani kaso a bawa talakawa da kuma marayu sannan dukiya ta uku ita ce fai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walizul qurba wal yatama wal masaki wa banis sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dan ma Allah ta'ala sai da ya fadi talakawa da marayu da kuma waɗanda suke matafiya waɗanda guzurin su yake kaga waɗannan sune asalin dukiya fai'u da ganima da zakka sannan dukiyar ka kaima da zaka sarrafa don amfanin kanka sai Allah ta'ala ya fadi yadda zaka bada ita yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil kaga anan ma Allah ta'ala ce suna tambayan ka dangane ga ciyar da dukiyarsu kace to abinda kuka ciyar na alheri ma'ana na dukiya qul ma anfaqtum min khairin to falil walidaini ka wadata iyayenka idan Allah ya maka arziki babanka da ya haife ka da babanka da ta haife ka ka wadata su kada a ce kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya kada kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya iyayenka su ma su ci moriyar dan su yana da arziki su ma ba wai su kansu ba a su ma su wa wani su sai ci arzikin dan su kaga kuskura kai arzikin da za a ce iyayenka ba sa samu yasa wani ya bugo min waya akara makalla na iya bawa baba na zakka dace kai yanzu ka bar babanka ya tsiya ce har ya shiga cikin fuqara'u da masaki da za a bashi zakka akara makalla ai babanka matsayin sa da kimar sa da darajar sa ai 39 da shi za a ci yawa in ka dauki dukiyar ka kaf kace ka ba babanka wallahi baka asara ba anta wa maluka li abika kaga anan ma sai Allah ya shigar da talakawa cikin waɗanda za a bawa wannan dukiya to haka nan kuma da aka zo maganar wato wasu sifofi guda 15 da Allah ya faɗa a cikin wannan aya da muka wuce a baya inda Allah ta'ala yake maganan wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa firqah kaga Allah ya ce ya bada dukiya bisa yana santa sai ya faɗi dangogi guda 6 da suka cancanci a tallafa musu da dukiya akwai zawul qurba ba abota kusanci da kai danginka na wajen uwa danginka na wajen uba shakikanka li abbanka li ummanka ƴaƴanka da jikokinka duk waɗanda suka fito ta ƙarƙashinka ko ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe duk waɗannan in kana da hali su ma ka wadata su wal yatama Allah gatan marayu duk sanda yayi magana dukiya sai ya ce kaffa amanta da wanda ya rasa iyayensa yana karami a taimake shi a gina rayuwarsa ta hanyar ilimin sa a koya masa sana'a koya masa karatu a taimake shi ya zama mutum a gina shi shi ma a fitar shi daga cikin wannan yanayi na rashin uwa da uba ko rashin uba wal masakin da talakawa wa banis sabili da matafi da guzurin sa ya katse ko ya kare wasailina da wanda zai zo shi ya shiga yanayin da sai yayi roko dama a musulunci ba a yadda da roko ba sai mutun ya shiga hali uku hali na farko Allah ya jarabce ka da tsiya arzikin ka ya kare har a wayi gari saboda tsabar talauci da wahala ba a dora tukunya a gidanka to wannan ya cancanci ka roka a baka har sai ka fita daga wannan yanayin da mutumin da wata ja'ifa ma'ana kai masa wata asara irin tattake guri rana ɗaya din nan a ce yana noma sai aka zo fari suka ce mi ko yayo oda sai custom suka kama ko kuma akai hatsari motar ta kife ko kuma akai gobara gidansa ya kone gaba daya to irin wannan a iya masa karo karo a roka masa ko shi ya roka har sai an fidda shi tukuna ga wannan yanayi da mutumin da ya raba rigimar kudi ya ci kwallar sa yace ina bin sa miliyan ɗaya wallahi sai ka ban miliyan ɗaya ta kuma makoci da makoci ne tare suka taso tun suna yara ya kai man naushi ya kai man naushi ka shiga tsakani kace da Allah tsaya zaka biya ne kace eh zan biya sake shi ni zan biya ka ni zan biya kai tafi dina biya sai kuma ka zo ka rasa abun biya idan baka biya ba rigima za ta koma ta sake kace mewa to ka iya cewa da Allah in akwai mai taimako da Allah a taimaka min wallahi na kashe wata rigima ta miliyan ɗaya idan ban bayar ba rigima za ta dawo sabuwa to a wannan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka iya neman taimako don a bawa wancan a kashe wata rigima yace a wannan halin uku an yadda ka mika hannu ko ka mika riga a hula ko ka shiga rediyo ko ka buga a jarida ko ka tashi a masallaci ka gaya wa jama'a cewa kana neman agaji kana neman taimako amma ba a yadda ka mayar da bara sana'a ba to wannan sune wannan sana Allah ta'ala iya bi masu daukan dukiyansu su ceci mutum uku mai bauta da mai maraici da mai talaka Allah ce falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun aw it'amun fi yawmin bi masgaba yau shine yawm zi masgaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba kace yadda mutum a halin ana cikin yunwa ko ana cikin rashi sai ce yatiman za maqaraba aw miskinan za mataraba kaga waɗannan biyun Allah ta'ala yace a saka su cikin waɗanda za a ci sannan Allah yana yabon mu ne yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi dawil qurba wal yata suna san ciyar da dukiya suna santa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi sannan Allah yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan hadisi na Abu Dalhatul Ansari wanda yake fassara wannan aya Allah yace ba za ku taba samun nagarta cikakkiya ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wannan sahabi yana da makekiyar gona ana kiranta Bayraha tana kallon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za iya kaddara ta da miliyoyi ko biliyoyin kuɗi in a yanzu ne sai ji wannan aya duba sahabbai da dabbaka aya sai ce ya rasulullah a cikin dukiyata da na mallaka gidaje ne kangwaye ne gonaki ne ba wanda nake so kamar wannan gona tawa tunda Allah ya ce ba za ka samu nagarta ba sai ka ciyar daga abin da kake so to ina shaida maka wannan gona ga ta na danka ka a hannun na danka ta a hannunka ka saka ta inda Allah yake so kai la haula wala bala imani yayi wala imani yayi akramaka annabi alayhi salatu wasallam ya ce madalla madalla dukiya mai riba dukiya mai riba ni kuma na baka umarni ka raba ta ga ƴan uwanka da makusantanka
Allah
shi kuma yaje ya raba ƴan uwansa da makusantansa shi sa nace muku kenan duk inda ake saka dukiya a musulunci zaka ga ko addinin Allah ko bayin Allah gina mutane da gina addini domin addinin su ne mutanen in ba mutane ina addini in kuma ba addini ina amfanin mutane so da addininka da kai kuke tafiya tare a gina maka addinin ka samu iliminsa ka samu wayewa a cikinsa ka samu amfaninsa sai Allah ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim ajru asalinsa kai aikin kodago in ka gama a baka ladanka sai Allah ta'ala ya siffanta waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan taimakon addinin Allah da taimakawa bayin Allah da kamar waɗanda aka sa su aiki ne sun yi aikin sun gama za a ba su ladansu ya ce ku ba wa utul ajira ajrahu qabla an yajfa arquhu ku ba wa dan kodago ku ba wa dan kodago haƙƙin sa kafin jibin goshin sa ya bushe wato kungiyar labor waɗanda suke ta gwagwarmaya nema wa ma'aikata haƙƙin su ashe manzo Allah ya ware rigimar ma'aikata da gwamnati tuntuni tuntuni shekara aru-aru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware rigimar ma'aikata yace wa gwamnati da duk wanda ya maka aiki kafin ka sa shi aiki ya zama haƙƙin sa yana nan a hannunka da ya gaba ubu haƙƙinka ba kuma sai mutun ya gama aiki kuma yazo yana bin bashi na haƙƙin sa ba wani ya bauta wa gwamnati yayi aikin gwamnati shekara 35 ya gama pension sa ya makale da gratuitin sa ya makale saboda haka manzo Allah yace ka ba mai haƙi haƙin sa tun kafin jibin gogin sa ya bushe haka ya kamata duk sanda zaka sa mutun aiki ya zama akwai kuɗi a hannunka da ya gama yadda kuka yarjejeniya da kuka jinga da shi ka dauko ka bashi haƙin sa shi sa Allah yace suma lahum ajruhum inda indiya wannan inda din an mata fassara guda biyu inda rabbihim wato za samu ladan yana nan a gurin Allah shine Allah ta rada musu aljanna ko inda rabbihim yana can domin aljannal firdaus tana karkashin wato kursi kursi kuma yana al'arshi yana saman kursi kursi kuma shine murfin firdaus shi yasa firdaus kamar murfin ta shine kursi wajen al'arshin Allah ta'ala so da haka sai ya zama ana nufin za su samu matsayi mafi kusa da al'arshin Allah subhanahu wata'ala anan za su samu ladan su shine shiga aljanna kuma Allah ya ce inda rabbihim domin ya ƙara kwantar musu da hankali bai ce inda malaikati ba ko inda rusul ba sai ya ce inda rabbihim rabbihim zuwa ga Allah ma halicinsu kenan rububiyya tana kwantar maka da hankali cewa wanda ya ce zai bada ladan nan mawadaci ne wanda ya ce zai bada ladan nan komai nasa ne wanda ya ce zai bada ladan nan shi ya halice ka shi ya mallake ka shi ya gudanar da kai shi yasa ya sa kalmar rububiyya sai ya ce inda rabbihim sannan sai Allah ya kore abinda kowa yake so a duniya ya rabu da shi shine bakin ciki da tsoro shi yasa rayuwar duniya komai kudinka komai karatunka komai mulkinka ba za a cire maka tsoro da bakin ciki ba duniya gaba daya ma kusan dadin ta mai tsoron ne kana tsoron ka samu kana tsoron ba za ka samu ba komai a duniya akwai khaufu da raja sai Allah ta'ala yace to in an shiga aljanna la khaufun khaufun din nan shine tsoron ko kai ka mutu ko aljanna ta kare to aljanna ba za ta kare ba abin cikin ta ba zai kare ba kai da kake ciki ba za ka kare ba kaga ba tsoro kenan wala hum yahzanun sannan ba za ka yi bakin ciki ba akan abinda wato yake fuskanta daga abinda yake fuskanta ko kuma abinda ya riga ya wuce ni'ima ta zama zaunanniya kenan bacin waɗannan wannan aya akwai wasu fa'idoji guda shida fa'ida ta farko alhassu alal impaqi fi sabilillah an zaburar da mu a cikin waɗannan ayoyi an kwadaitar da mu bisa ciyar da dukiya a cikin tafarkin Allah ma'ana dan Allah dan raya addinin Allah da raya bayin Allah saboda Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim kaga wannan kalma wannan jumla inda rabbihim to wannan ya kwantar maka da hankali cewa ajiyar abinda zaka samu a gurin Allah yake da haka babu tsoro sannan abu na biyu al-isharatu ila al-ikhlas lillah wal mutaba'ati wa mutaba'ati shar'i sannan a cikin wannan aya an yi mana nuni zuwa ga komai za mu yi mu yi shi saboda Allah kawai mu tsarkake niyya mu fuskanci Allah kawai sannan mu bi shari'a saboda ya ce fi sabilillah a tafarkin Allah kuma dan Allah sannan daga ciki cewa man atba'a nafqatahu mannan aw azan fa innahu la ajra lahu duk wanda yayi wa wani kyauta sawa'un addini yewa kamar kace to fa mu muke daukaka addinin Allah banda mu wa addinin Allah zai kai ne to Allah wato Allah kake wa gori anan kenan to ba a san wannan kai da Allah ya baka dama kake taimakon addinin sa to kai kamata ka ba Allah godiya da Allah yake kafa addini da kai a'a ba wai kai ne zaka yi takama kana wa addinin Allah wani abu ba kai zaka yi takama Allah ya maka wani abu har ya baka dama kana taimakon addinin sa zaka ga annabi Ibrahim aikin da yayi ba kowa ya irin wannan aikin ba shine gina Ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ميتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم gashi annabi da annabi suke aikin amma kuma suna roƙon Allah ya karba to idan annabi Ibrahim da annabi Isma'il za su yi aiki amma suna roƙon Allah ya karba aikin ai mu muka fi cancanta ko da mu tsarkake niyya mu bi shari'a kuma mu roƙi Allah ta'ala ya karba sannan na hudu annal manna wal adha yubdilu sadaqa gori da kuma cutarwa yana bata sadaqa Wanda haka kenan sai mutum ya kiyaye kamar yadda na kawo mana waɗannan abubuwa guda bakwai da suke bata sadaka riya da gori da cutarwa da israfi da takatiri da haramu da kuma tabaziri sune na kawo mana su bakwai sannan da abubuwan da suke sa a karba akwai al-ikhlas akwai al-mutaba'a akwai al-qiwam akwai kuma me na hudu na'am halal to waɗannan sune hanyoyin da ake karɓar aikin mutum da shi musamman bangaren ciyawa sannan kuma an nuna mana cewa inda rabbihim cewa wannan ƙara daraja ne a ce abin yana gurin Allah wannan ba ƙaramin samun aminci da kwanciyar hankali bane in aka ce abin ka yana gurin Allah ka san ba mai kwacewa babu mai ɗebewa babu mai kwashewa kuma abin ba zai bata ba sannan na shida annal ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa yaslamuna minal muhabbitat la yanaluhum khawfun fil mustaqbal wala huzunun alal madi to waɗanda suke ciyar da dukiyar su a tafarkin Allah sannan suka kubuta daga abin da ke bata aikin to tsoro ba zai same su ba abin da suke fuskanta bakin ciki ba zai same su ba a cikin abin da ya wuce نعم قول معروف
قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
كابو مدورة كم وانا آية أكوية سنروا daga da'awa and the relief organization cewa aikin da ake gudanarwa na da'awa tunda an samu gaba gashi ana zazzago bayani akan taimako na addinin Allah to kun san muna da bangarori guda hudu da muka kafa fiye da shekara 20 muna tafiya a wannan aiki abu na farko shine gidan marayu da muka kafa wanda a lokacin shine na daya a tarihin da muka sani na arewacin Najeriya wanda aka gina gidan marayu wanda ba na gwamnati ba ba kuma na abokan zaman mu ba domin su waɗannan sun dade gwamnati ta dade tana da gidajen marayu amma ƙarƙashin gwamnati akwai kuma gidajen marayu ƙarƙashin kungiyar wato abokan zaman mu kristoci kenan su sun dade suna yin gidajen marayu amma wannan gidan da muka yi shine na farko a iya binciken da muka yi koda akwai wani to bamu san shi ba a lokacin da muka yi to a lokacin kun san an tattara kuɗi wasu ba da filaye wasu ba da gidaje wasu ba da dukiya wasu shigo ma da ma'aikatun su har Allah ya taimake mu muka kafa wannan gida na marayu da ke tumfure kwamfuta da kuma harkar sana'o'i sannan an kafa babban makaranta wacce take koyar da harkar lafiya sannan kuma an kafa asibiti akwai asibiti da gadaje da komai a wannan guri wanda wannan wato aiki na da'awa aka samar da wannan gurare guda hudu a guri guda kuma dukkansu suna yin tafiya suna nan sannan ga islamiya ma wanda muku manta ba can baya akwai lokacin da muka yi wani taro na ma yara da suka yi hadda Qur'ani da wanda suka yi sauka Qur'ani a gidan marayu din nan kuma Allah ya taimake mu yanzu har wasu ma sun samu admission suna nan suna karatu a university su ma dai marayun ne to kun ga wannan ba karamin ci gaba bane tun kana renon yaro yana dan karami har ya kai matsayin da zai shiga university yana yin karatu. Wannan kuma duka da taimakon Allah ne subhanahu wataala, sannan da jajircewa waɗannan ƴan committee da kuma amana da suka rike wajen tafi da wannan gida. To kun ga wannan yana buƙatar mu tara kuɗi mai tarin yawa domin wannan aiki. Sannan abu na biyu, duk waɗanda suka zo suka karɓa addinin musulunci ko maza ko mata, ba haka kawai ake ba mutum kalmar shahada a ce san da dare ya maka ba. Aƙalla yana buƙatar abu uku zuwa huɗu. Wasu bayan mun koya musu wato sun karɓi kalmar shahada, sai mun zaunar da su kuma mun buɗe makaranta a Jankai wanda muke koya musu addinin musulunci da suka shigo. Ana koya musu Qur'ani da fiqhu da hadisi da Al-Qur'ani da kuma koya musu rayuwa. Sannan nabi ana koya musu sana'o'i da aikin yi wasu. Kuma a nan masallacin na san an sha taro a aurar da wasu daga ciki, wanda shugaba ne ya san adadin su, na san dai sun haura 100. 300 daban-daban mun aurar da marayu da kuma waɗanda suka musulunta a hannunmu har suka kai matakin aure, mun aurar da sama da 300. Kuma duk a masallacin aka ɗaura auren lokaci bayan lokaci. Duk wannan fa da dukiya ake yi. To sannan kuma akwai ɓangaren shiga ƙauyuka da ake yi domin yin wa'azi da yin kamfin da faɗakarwa. Wasu lokutan habbarin ma arewacin Najeriya ake gaba ɗaya kam a shiga kudancin Najeriya domin a je a yi aikin adda'awa, a je a karantar da mutane addinin Allah, a kuma nuna musu Allah, a kuma nuna musu hanyar da ake zuwa a haɗu da Allah lafiya. Wannan aikin kuka duka yana buƙatar me?
Kuɗi.
Yana buƙatar kuɗi. Gazirga-zirga ta yau da gobe da kai komo da ake yi domin ganin an ci gaba da waɗannan ayyuka. To shi yasa aka buɗe account, ake kuma tallatawa wanda duk ya fitar da zakka ko haka kawai ya bushi iska ga yana son ya dinga bada tallafi, ko kaɗan ko da yawa a dinga tura miliyoyi da biliyoyi a cikin wannan account ɗin, domin waɗanda muka ɗora a kai sun yi aiki sama da shekara 20 tare da mu, kuma mun ga irin nasara da aka samu da irin amana da aka rike da irin ci gaba da musulunci ya samu sakamakon waɗannan kwamitoci. Don haka sai ku ɗauki lambobinku masu social media, ku rubuta, ku ko masu saurare, kowa ya sa wayarsa ya ɗauka, a yi ta posting ɗin wannan account da zan karanto guda biyu, ɗaya a Jaiz Bank, ɗaya a First Bank, sannan kuma da contact mutanen da za a dinga tuntuɓa. Waɗannan mutum uku su kaɗai muka yarda a tuntuɓa idan za a yi wani abu da ya shafi harkar da'awa ta ɓangaren kuɗi. Akwai Dr. Muhammad Lawan, akwai Alhaji Maigari Muhammad, akwai Alhaji Haruna Ahmad Imam. Waɗannan ga lambobinsu. Sannan zan faɗi farko lambar shi account ɗinmu na Jaiz Bank. Akwai 00-4. Ku rubuta 00-4. To sai ku sa 4, ku sa 0. Sai a sa 5. Sai a sa 3. Sai a sa 2. Sai a sa 8. 0-4 da kuma lamba 4 da wani 0 ɗin da 5 da 4 da kuma 4 da wani 0 ɗin da 5 da 3 da 2 da 8. Wannan shine lamba ta farko Jaiz Bank, za ka ga Da'awa and Relief Organization. Wato wannan organization ne da yake yin aikin adda'awa, kira zuwa ga Allah da kuma sauƙaƙe raɗaɗin talauci. Akwai First Bank, shi kuma lambarsa 2024, sai kuma a sa 17, sai a sa 9441, an rike ko? Ko in sake rana ta?
Da Hausa ne ba.
2-0-2-4-1-4-1. To, su kuma waɗannan lambobi za a rubuta su a jikin social media. gashi nan daktar lambar daktar Muhammad Lawan Alhaji Mai Gari Muhammad da Alhaji Haruna Ahmad Imam ga lambobin su nan gashi nan naga ana sa kuma wannan takardar ku dora akan shafu kun sa ko to shikenan Allah ya bada sa mi ta jin alert kudi ya ta shiga duk wanda ya zuba kudin sa anan ina tabbatar muku ba zai asara wannan kudin nasa ba mun za a yi aikin da ya dace da shi kuma za a saka shi inda ya dace da izinin Allah na'am
an karanta qaulun ma'ruf
qaulun ma'ruf Allah ta'ala yace fada sananniya wato datacciya kenan wacce ta dace da shari'a magana ma'ruf sananniya wacce ba batsa ba cin mutunci ba ƙarya ba kage ba kazafi sananniyar magana shar'an sananniyar magana aqalan sananniyar magana adatan shine ma'ruf din abinda aka sani a shari'a ya dace abinda aka shina ya dace wa qulu lin nasi husna wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa maghfiratun da kuma yafiya khairun min sadaqatin yafiya da gafara da kuma fadan magana sananniya da ta dace da shari'a to yafi yin sadaka yatba'uha adhan wanda cutarwa yake mai gurbinta ka ba mutum abu ka cutar wato Allah baya son a cutar da mutane ko da an ba su abu ka aulakanta su dan an ba su ka ai musu fankama dan an taimake su ka a ci mutuncin su dan ana ba su bai kamata dan kana ba mutum abu kuma kai amfani da wannan dama ka dinga kaskanta shi kana aulakanta shi kana cin mutuncin sa ba wallahu ganiyun sai Allah ya ce kai ku shina fa Allah mawadaci ne saboda haka ba wai ya ce ku bayar bane dan amfanin zai amfane shi halimun sana Allah mai juriya ne yana jinkirta alhilmu shine ta'khirul uqubati al mustahiqiha Allah ta'ala sai ya sassauta maka ko ya jinkirta maka ko ya yafe maka ko ya kyale ka ba dan ka isa ba sai dan shi ya isa kawai wa huwa alhalim fala yu'ajilu abdahu bi uqubatin liyatuba min isyani Allah shine alhalimu baya gaggautawa bawansa da uquba domin ya tuba daga sabo shi yasa ya rufe da waɗannan sunaye guda biyu waɗanda suke nuna wato wadatar Allah da kuma hakurin sa domin wannan sunaye guda biyu sun zo ne a siyakin ayat sadaka sai Allah ta'ala yace sadaka bata amfani a gurin Allah ko bata amfanar Allah tana amfanar wanda ya bada sadakan ne da kuma wanda ya karbi sadakar shi Allah zai bada lada ne saboda kai kai sadaka shi kuma ka ba wani sadaka so a ciki mai aka wa Allah umarnin sa kawai da aka bi ne na ya wadata ka ya baka dama ka ba wani inda ya ga dama sai ya ba wancan ba tare da kai ka shiga tsakani ba amma ya sa ka a tsakani ne don ka samu lada shi sa aka ce wani tabi'i idan kai sallama ka zo karba to sai ya fi ka farin ciki da kai da ka zo karba mu ko dan adam muna da saurin gajiya mutum ya sallama ka bashi kana murmushi in ya dawo ya ƙara sallama sai ka fito kana yaƙi in ya zo ya ƙara sallama sai ka fito kana turbinewa in ya ƙara yin sallama kace wai kai me yake damun ka kai wani irin mutum ne ka zo an baka saboda dan adam yana da saurin gajiya la tasallanna bunayya adama hajata wa sallil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu aka ce kakan damu dan adam da naci shi dan adam in kana masa naci fushi yake shi kuma Allah in baka masa naci shi kuma fushi yake abinda Allah yake so din shine dan adam baya so naci to kai taiwa Allah naci kai ta fada ya Allah ya Allah ya Allah kawo ya Allah karo ya Allah miko ya Allah miko ya kai ta fada Allah ba zai ce kai ya isa haka ba amma dan adam baya juriyar ai ta roƙon sa kure shi ake yi wanda kawai aka samu a cikin mutane yana baka yana murmushi yana dariya yana jin dadi yana fara'a yana murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu iza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من اي النواحي اتيته فليجته المعروف والبر صاحب اذا جئته idan ka zo wa manzo Allah kai sallama da manzo Allah ka zo karba wajadtahu mutahallilan sai ka same shi yana murmushi yana fara'a me ya kawo ka nazo karba to yana murna da zai baka fiye da kai da ka zo karba ka annaka tutihi allazi anta sa'iluhu kamar ka zo ka bashi abinda kai ka zo roka idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi inda a ce ba wani abu da zai baka sai ransa lajada biha da ya dauki ran nasa ya baka falyattaqillaha sa'iluhu sai dai kai ka mai tambayar kace dan Allah tunda dai saura ranka nima ina da rai to dan Allah ka rike ranka amma da sai dauki ran ya baka huwal bahru shi teku ne kan fitowa yake daibowa yake wa waso wa yake daibowa yake yana watsuwa
min
ayyin nawahi ataita ko ta ina ka zo masa sai ka amfana falijjatuhu almaruf zurfin sa dama an san akwai abubuwa sanannu su lu'ulii ne su zabarjad su yaqutu da makalantar su wal birru sahil agarta kuma shine gefas ko ta ina ka zo zaka amfana so haka wannan aya tana nuna mana falalar fadan ma'rufi shine abinda aka san shi a shari'a da al'ada misali mutun yazo yana tambaya wato wani abu da ake da halin bashi to a bashi kuma ka abiyar da wani hali ko wani yanayi ko tsaki ko fadan wata magana da za ta zama akwai cin mutunci gare shi sannan kuma Allah ta'ala ya zaburar akan yin gafara ga wanda ya muna na maka wannan shi ma wata kyauta ce shi yasa aka ce akwai wani cikin tabi'ai sai wani ya sallama da shi sai ya zage shi sai ya ce to kai kuma Allah ma albarka ya zan zage ka kai kuma ka samu albarka yace kowa yana bayar da abin da ya mallaka ne kai a gidanku an maka tarbiya ne ka zagi mutum ni kuma a gida an mun tarbiya in sawo mutum albarka to kai da yake baka da abun bayarwa sai tsiya sai zagi shi yasa kake ba da zagi ni kuma da yake ba ni da zagin sai abun alheri shi yasa nace Allah ma albarka yace to da Allah ka yafe mun yace tun kafin kai mun ma ya na yafe baka amma mun fi karfin mu cika zukatan mu da jin haushin mutane me zai amfani me zai maka dan ka cika zuciyarka da jin haushin mutane ka cika ta da alheri ka cika ta da afuwa da gafara da jin kai da rahama da tausayi ya fuka cika ta da bakin ciki da hasada da keta da mugunta da sharri da ganin sai wani ya fadi wannan ba dabi'a bace ta babiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an tabbata wa da Allah sunaye guda biyu alganiyu wadatacce wa huwa alganiyul hamid sannan alhalim cewa wato Allah ta'ala wato mai juriya ne sannan kuma mai wadata ne to nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana waɗanda suka musulunta a yau an samu tabita ko tibita t